يا الله يا الله نروكا الله نكينا نروكا بروتكا تهدو هويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata shirin domin iyali ya sake haska fitila kan batun tarbiyyar ƴaƴa da yake da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali da kuma yanke hukunci ko iyaye za su amince su haɗa zumuncin aure da wani iyali. Yau ma muna tare da Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma ƴan gwaggwarmaya. Jagora tattaunawar Baraka Bashir ta tambayi Malam Musa Salim Muktar abin da yasa waɗansu iyaye maza suke tsautawa mata da cewa menene yasa suke takurawa yara bisa hujjar cewa ai gidansu ne, sai ya bayyana cewa
eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce, kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zabi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga ƴaƴayenka. To in Allah ya sa an dace an samu haka, to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan ƴaƴansa. Kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa, matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane, to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta. Saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya bata goyon baya, abinda duk ya yi na hukunci ta bashi goyon baya. Shi dan lokacin da yake da shi in ya dawo daga neman abinci to ya kula shi ma zai sa ido. Ita dama ba wai horo bane, a jawo ƴaƴa ne, ba duka ba, ba kuma wani abu ba, addu'a ce da kuma jawo su a jiki. Ana wasu yaran ma kawaye ma ba sa damuwa da su je makota neman kawaye, saboda mu muna ganin yaran da ba sa fita wajen kawaye har su ja su waje su yi wasan kwata, saboda uwarsu tana nuna musu cewa su zauna gida su yi. An taso daga makaranta a shirya a tafi Islamiya, da an taso daga Islamiya to su dan yi muraja'a ko wani abu ko exercise har zuwa magariba, to ina lokacin fita.
To yanzu muna kasar Hausa kuma mafi yawan gidajen nan ba mata ɗaya bane.
Na'am.
To ya idan aka ci sa'a mata biyu ne ko uku?
Na'am.
Shi ma wajen tarbiyyar ya za a yi kafin da ba inda za a gaba ɗaya kansu su uku ya haɗu.
Su matan kenan?
Matan.
Eh, to ai addini dama cewa idan za ka yi mata biyu kada ka hada musu ban ɗaki ɗaya, kada ka hada musu kitchen ɗaya, kyau ka saman musu kowace da ɓangaranta, saboda su kishi yana faruwa ne kina kitchen ranar ki, sai kishi ya ta shigo za ta ɗauki wani abu, wannan ɗan saɓanin sai ya kawo conflict, idan sai kawo matsalar rashin jituwa. Amma idan akwai kyakkyawar mu'amala kowace da ɓangaranta, to ana samun sauƙin tarbiyya, kuma uba ɗin nan fa shi ne zai jajirce ya nemi iyayen ya haɗa.
To nawa za a ba uba idan matan macen ba ɗaya ba ce?
Duk da haka dai ka san da za a ba shi dai bai wuce ɗin nan dai.
To na ji ta ce Hajiya tana cewa
in dai ma mace ba ɗaya ba ce a gida sai an ba namiji kaso 80
80
kwarai, saboda shi idan 50 ta ɗaya akan ɗaya to za a samu matsala a cikin gida.
Amma kuma kin san ba zai taɓa yiwuwa ya so su duka.
Ai ba a nunawa.
Kin ga kamar yanzu in kika ɗauki ni, ni mata aure ce ni kuma a gida na kishiyoyi, mu uku ne a gurin mijin, kuma yau maganar da nake miki shekara ta 30 a gidan miji, ran bi ga watan June zan yi shekara 30 cif a gidan miji kuma da kishiyoyi.
To ya wajen tarbiyyar yaya?
Alhamdulillah, shine abin da nake so in miki bayani.
Ai, nayi masa tambaya na gaba.
Kin ga idan namiji baya auren mata uku a lokaci guda, zai auri mace ta farko, mace ta biyu, mace ta uku,
yana dukkan da tazaran
shekaru, to abin da yake faruwa idan namiji ya zama namiji da gaske, ya zama mai gida da gaske, tsayayyen mai gida, zaki ga duk ƴaƴan gidan tarbiyyar su iri ɗaya ce. Yanzu misali ni a gidana, sanda na auri mai gidana bai kai shekara 27 ba, amma yana da mata, amma abin da na tara a gidansa shine bai yadda matarsa ta ce ga yanda za a yi a ce mata a'a.
Idan yayi magana ya zauna,
idan ita matarsa ma ta farkon in ce magana ta zauna akan yaran ke kika haifi dan, amma ba ki kawo mayafi ki ce a sai wa yaran ba. Amma idan ta ce wannan za a dinka wa yaran gidan na sallah, shi zai dinka musu, kuma idan yaran suka yi hukunci ke da kanki kina iya ga mata kin ga wane yayi kaza ko saboda kina ji a ranki zaki hukuncin da adalci me yasa kike mata tunanin adalci saboda shi mijin ya fara shimfida adalci da yazo da zalunci shi ma ba za ki yarda shi ba bari haƙi yarda da matarsa
to anan kuma kaso nawa ita dai Hajiya ta ce
kaso ai anan din kaso 80 din ya dauka ya dauki kashi 80 din saboda yayi tarbiyar matan gidan ya kuma saka hannu a tarbiyar yayin gidan kin gane saboda haka anan ya dauki wani kaso ne mai yawa abinda isa aka bashi 80 anan zaki ga aikin ya an samu raguwa
sai ya fi raguwa matan yawa
sosai kuwa saboda idan bai jajirce ba to gidan zai kwabi ne jajircewar sa kadai ita za ta tsayar da gidan akan saiti to sai dai kuma Allah ya sa yayi dace da mata na kwarai to ko da an samu lusari din da bai jajirce din ba to in Allah ya taimake shi kin san taimakon Allah ba inda ba a samu
to kin ji me tace idan aka yi rashin sa'a shi mijin lusari ne matan ne
kenan sai rigima sai yaya kuma sai
su ruwa
to sai kuma a raba kai ko ce sai su so yayanta
to daga nan tarbiya
sai su talala ce sai ta ga wata yake son ba uwa ta ba ruwana da wani sai kuma kowa nasa ya sani kansa ya sani to shi ne yake ga ana samun rashin jituwa tsakanin yayan kansu
to wannan rashin tarbiyyar idan ya fita shin iya gidan zai tsaya ko ina
ai ko ya taba al'umma gaba daya
sai ya taba sosai duk al'ummar da take gurin su ya taba ta saboda yaro guda daya kamar a ce wake daya shi yake bata gari yaro kwaya daya in ya fita daga cikin al'umma ya zama na baya jin magana to mutane yaran da zai ja suna da yawan gaske amma idan al'umma ya zama nan gidan da tarbiya nan da tarbiya kowanne gida da tarbiya to zaki ga kaman unguwar ma duk tarbiyar su iri daya ce lokacin da muka taso muna kananan yara zaki ga duk unguwar da kika shiga za a ce ɗan nan unguwar ai kaza ne ɗabi'ar su ɗabi'ar su kaza ce saboda ɗan unguwar sun zama irin tarbiya daya ce a lokacin kowanne mai gida yana tsawatarwa a matsayin uba kowace matar gida tana tsawatarwa a matsayin uwa.
Me yasa ake samun akasin haka a unguwa? Sai kiga makoci bai yarda ma makoci ya tsawata
saboda babu amana. Wannan amanar da muka rasa ita ce ta jefa mu duk cikin halin da muke ciki.
Ko laifin waye ne ka amana?
Abinda yake faruwa yanzu iyayen yanzu da an kika komfiyanin da na da. Iyayen da tarbiyyar yaya suke so. Iyayen yanzu so kuma yayansu suke so. To anan matsalar take.
To iyayen ma na da ne yanzu akwai bambanci.
Akwai bambanci. Ai iyayen da kawai ya zakai kai tarbiya ni ba zan manta lokacin da je makaranta ran da naje na kai akwati na makaranta sai da aka yi min bulala 12 senior welcome nazo
kawai
ba tsaya kawai ran da kakana izo visiting day yana zuwa ya ce na rame senior tana ji na tace sake zamu hadu sai ta yi min bulala 17 me wasika nace kai ya kara zuwa har ya mutu bai je ba in yanzu ne fa
sai dai a cire da
wana cire da ai sai kin ji ki a radio ne a television ne ba inda ba za a kai ki ba ma to iyayen yanzu bambancin iyayen yanzu na da ne yanzu su ƴaƴan su suke so soyayya ƴaƴan su na da kuma ya zakai kai tarbiya ka zama mutum kowa ma waye inda zaka zama mutum to yi maka tarbiya suna so
gaskiya lillahi wa rasulihi kamar yanda suka faɗa iyayen da su ne iyaye da ɗanka da ɗan makoci duk ɗaya ne da makoci yakan dauki dan makoci ya kai shi makaranta ya tara ƴaƴan makota yayi musu kayan sallah ya sa ayi musu wani shayi wani abu amma yanzu ba a yi kuma wani abun sakamakon san kai ko san ƴaƴa da kuma matsalar tattalin arziki wasu yanzu ko dan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci sai a ce su tashi tafi gida
to sai a sallame su wancan makocin ya ci
saboda kai da ya ci suna dan tunanin ko tattalin arzikin sa ya kasa da abin da suke da shi suna da tsoron gobe ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan saboda haka sai su rage to da kuwa iyaye duk wanda ya hukunci a unguwa akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba a unguwa duk abin da ya tashi zai unguwan nan kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai amma yanzu fa sai kiga kowa kofarsa a kulle kowa daga shi sai ƴaƴansa saboda haka sai ya zamanto ana samun waɗannan matsalolin suka hayya
to idan Allah ya nuna mana mako na gaba za ku ji shawarin waɗannan iyaye kan yadda za a magance matsalolin da suka zayyana kafin nan a madadin bakin namu Malam Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma Mai Jidda Sabo Muhammad iyaye kuma ƴan gwagwarmaya sai kuma wakiliyar mu Baraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Tibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada a manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shirye mu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi